الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيو دوت رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم شكرا جمولة إيمولة ثلاثين دبقي من هذا أولنا مصلى شيء كما يدعى كتابة ومن شيء قبل كراجو كل تاك الله القرآن من جرما من أقوم كراجونا أتكين سورة الأعراف أتكين سورة الأعراف ومن تيا آية تقريد عشرين دبقي إن شاء الله تعالى لا متاشني آية تقريد عشرين دبقي cikin surat al-A'raf muna fatan Allah ya samu dace kafin fara karatu ga tambayoyin da aka turo wannan bayan yayi sallama yace menene hukuncin shafa wani abu a fiska domin gashin gemu ya fito ko musamman ma wai abin da ake shafawa haramu ne kamar misali giya ko halal ma ba ce sai mutum ya shafa wani abu don gemu ya fito ba gemu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da shi idan mutum wani zaka samu ba shi da halittar gashi ta yadda gemu zai fito masa shi kenan wanda Allah ya masa baiwa kuma da halittar gashi to gemu yakan fito masa idan gemu ya fito bai halatta gare shi ya aske ba ko kuma ya cire wani daga cikin gashin ba sai ya bar shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi ya kuma dinga gyara shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mutane malamai sun tabi hatta sahabbai kan cewa wanda Allah ya masa baiwan gashi yake da gemu mai yawa yana da wani daga cikin sifan halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yasa wani daga cikin sahabbai yana da kyawawan dabi'u yana da kyawawan abu na hatta a cikin sahabbai ne sai dai shi kuma Allah ya mata rashin halitta na gashi ya suke cewa wallahi da a ce ana sai da gashi gemu da kuɗi abinda ya saura masa kawai kenan su cika samun saboda haka ba a shafawa wani abu don gashi ya tsiro na gemu sai dai in Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da shi sai mutum kuma ya raya shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce iful liha wa qasu shari sai mai tambaya nabi wallahu alam sai mai tambaya nabi ya ce bayan yayi addu'a yake cewa tambayar sa ita ce matar da ba ta da aure sai Allah ya mata rasuwa to idan ta rasu za a iya amfani da dukiyarta kamar dabbobi kuɗi kamar kayan sawa za a iya sallah da kayan da ta bari wannan tambayar ba mu gane me yake nufi ba amma dai ya san cewa ba aure bane sharadi na gado mata ko ba ta da aure in ta rasu ai akwai wanda za su gaje ta shi ya yi tsammani tunda ba ta da aure za a iya amfani da kayan ta wai dabbobi kuɗi wannan duka kayan gado ne ai daga ran da ta rasu ya zama na magada wa'inda ta bari a baya irin alaƙar da suke da shi da ita su ne waɗanda za su gaje ta a cikin maza akwai mutum goma a ɓangaren takaitawa a cikin mata akwai mutum bakwai waɗanda suka cancanta su yi gado sashin wani tsawaitawa malamai suna cewa mutum 15 a cikin maza mutum 10 a cikin mata amma dai yawanci magana mashhuriya mutum 10 a cikin maza mutum 7 a cikin mata wanda alaka take iya sa ko na auratayya ko na dangantaka su yi gado don haka wannan sune za su gaje ta ko za su gaje dukkan abin da mutumin da ya ambaci wannan takarda ya ambata kayan sawa ne dabbobi kuɗi duka waɗannan raba su ake gado gwargwadon yadda rabon kowa ya kasance don haka wallahu ta'ala alam amma wai a ci gaba da amfani da kayanta ba tare da raba gado ba wannan kuma ya saba da shari'a mai tambaya ta gaba bayan shi ma ya yi sallama yace tambayar sa ita ce yana neman ƙarin bayani akan jin waka da kallon film na Hausa a watan Ramadan, me hukuncin sa? Sannan yace shi aikin sa shine aikin sa waka ne kuma yana aiki ne a studio, to meye matsayin yin sa a watan Ramadan? Sannan meye hukuncin shirya film na Hausa a watan Ramadan? Ya halatta ko bai halatta ba? Yana son a masa ƙarin bayani a kansu. Wani ya nuna alhamdulillah baya samun zuwa gurin tafsiri da wuraren karatu sai a Ramadan, don haka komin sa kawai tambayar shi ne a Ramadan. A Ramadan ya ɗauka shari'ar musulunci, a Ramadan ne yawanci take aiki, saboda shi ma a Ramadan ne ya samu zuwa ya kuma rubuto takarda. To muna godiya ga Allah da Allah ya sa mutum ya samu zuwa a Ramadan, amma muna fatan Allah ya sa kuma ya rinka zuwa ko da bayan Ramadan. Dukkan ayyukan da suke ba su halatta ba a cikin watan da ba Ramadan ba, haka hukuncin su yake a cikin watan Ramadan. Sai a watan Ramadan da ke wata ne mai alhurma wadda yake da darajar da yawanci watanni ba su da shi, ko da cewa akwai watanni masu alhurma guda hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Ashhurul hurum su watanni ne masu alfarma wadda Ramadan baya cikin su. To amma a sani cewa watan Ramadan wata ne na azumi wanda aka saukar da Alkur'ani a cikin sa, ya dace a ce an kame daga ayyuka munana a cikin wannan wata din. Sannan kuma irin fina-finai na Hausa, in akwai kamar misali tamthiliya, fim na Hausa ne amma na koyar da tarbiyya da koyar da wasu ɗabi'u, wato tamthiliya ne akan ɗauko misalin abin da mutane suke yi sai a yi shi a aikace don ya zama darasi gare su, don a nuna illolin abu. To in irin wannan ne wanda babu batsa, babu sabon Allah, babu shirka, koyar da wasu abubuwa aka ɗauka wani maudu'i da jama'a suka saba yi ake so a nuna musu illa abu, wannan ba zai zama da laifi ba gaskiya. Babu wani tsiraici a ciki, babu batsa a ciki, babu komai a ciki, wannan babu laifi. Wannan bai wuce tarbiyyantar da mutane ba, maimakon sai ana kallon wasu fina-finai na batsa wanda watakila aka yi su daga kasashen waje kamar Indiyawa da sauransu. So kallon wannan zai iya zama darasi, wannan babu laifi a cikin haka. Sannan amma duk wani waƙe-waƙe wanda suka zama na batsa, ko kuma fina-finai wanda suka zama na batsa da ya sadda tarbiyya da kuma rusa tarbiyyar mutane, wannan ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba bai halatta ba. Shirya su, ko mutum ya ajiye kyamara a yi ya ɗauka, ko ya ba da shawari, ko ya goyi bayan a yi, duk wannan sabo ne, za ka bai dace wa mutum ya yi ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba. Wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na bayan wannan kuma shi ma bayan ya yi sallama ya ce tambayar sa shine, ya ga wasu mutane idan aka yi sallan farilla, in za su yi nafila bayan sallar farilla din sai ya ga sun tashi sun matsage ne, shin wannan yin hakan sunna ne? A'a, ba sunna bane. Yin hakan ba sunna bane, sai dai idan mutum inda ya yi sallan farilla in zai tashi ya yi nafila a gurin ya zama tsakiyar masallaci, mutane in suna wucewa za su wuce gabansa, ya halatta ya matsa gefe ko ya zo. Kamar misali in mutum ya yi sallah a nan, in zai yi nafila sai ya dawo kamar daga nan, saboda kago ya zama fitira gare shi, in za a wuce ba za a wuce tsakaninsa da sallarsa ba. Ko kuma ya zo gaban wata fila haka na masallaci wanda za ta zama fitira gare shi, to shi ne irin wannan matsawa ɗin. Sai kuma liman, in liman ne ya yi sallah abinda ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya idan da sallah yakan juyo fuskarsa ya kalli sahabbai, duk da akwai inda ya nuna yana juyo gefensa na dama, ma'ana ya fuskanci gefen da ba alƙibla ba, gefensa na dama yana kallon jama'a, amma abin da fi ƙarfi shine yana fuskanto da fuskarsa ya kalli jama'a in an idan da sallah. To amma idan ya gama azkar takaitattu kamar tasbihi salatu wa salatun da ake yi, tasbihi da tahmidi da haidara, sannan ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, in ya gama wannan bayan ya ce astaghfirullah astaghfirullah daga ya idan da sallah, sannan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, bayan ya fito wadannan yayi tasbihi yana fiskantar jama'a yakan kalle su ya ga ko kowa yana nan ko kuma akwai wanda baya nan, to daga nan yakan tashi a inda yake sai ya koma gefe. To in liman ne
sunna ne in har yabi wato kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya gama wasu azkar muhimmai in zai wani azkar mai tsayi kamar bayan sallar asuba ko bayan magariba to sai tashi ya dawo inda sahu yake ko kuma gefe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tashi ya koma gefe sai ya zauna sai zo su kewaye sai ringa gaya musu wani abubuwa ko kuma ya ringa tambayan su akwai wanda yayi mafarki jiya sai su ringa bada labari ko kuma su ya ringa tambayan su labarbaru ko su kan kawo labarin jahiliya wani sai har yayi murmushi yayi dariya har hafaran su bayyana to wannan almuhim shine abinda muke so mu ce shine ba sunna bane kawai don mutum yayi sallah a yanzu ta barila ya matsa dan gefe din nan yayi sallah babu wani abu da ni na sani game da sunna ta bayyana haka sai dai in ya koma gefe don sira wannan abun da ya dace kenan kar mutum yayi sallah anan in akwai jama'a suna wulgawa amma sai dai ababin falala wasu jama'a sun yi bayani ba nassin hadisi ba daga cikin malamai cewa da Allah yake fa ma bakar alaihim as-sama'u wal ardu wama kanu menene wama kanu munzari fa ma bakar alaihim as-sama'u wal ardu shine sama bata yi kuka ba lokacin da suka mutu suka halaka sannan kasa bata yi kuka ba lokacin da suka halaka to shine malamai suke cewa ana nufin wannan gurin kasa shine inda mutum ya saba zama yayin ibada ko a gidansa ko a masallaci ko abuna za ka wani yawanci ko a masallacin anguwar su inda ya shigo za ka ganshi a guri kaza yake zama wani ya saba zama a guri kaza ko kuma inda su bayin Allah mutane anguwar ko da baka ware wani guri da ka saba zama ba in dai a wannan masallacin yawanci za a same ka in an kira sallah kana sallah masallacin anguwar ku kenan to ran da mutum ya rasu wannan guraren da ya saba yin sallah a cikin masallacin sukan yi kuka kuma suna ba da shaida ranar tashin alkiyama gare shi to sai malamai suka ce idan yayi sallah farilla anan to don ya kara samun wai falala sai sake komawa gefe nan ma yayi sallah a gurin wai don nan ma ya bashi shaida to a wannan shine abin da malamai suke faɗa amma wannan si hadisi da ya bayyana cewa ayi haka wallahi ta'ala alam gaskiya ba bayan wannan tambayar shine addu'a yake nema don abuna yana neman Allah ya yi masa wani okay yana neman akwai wata addu'a da ake yi ne kam don a samu yayi wa kuncin talauci idan akwai wannan addu'a yana bukatar ta abuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana neman tsari daga talauci da sauran wasu abubuwa a tsufa da rowa duk wannan yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a kai sannan daga ciki Allahumma afinini bi halalik an haramik wa bi fadlika an man siwak yana daga cikin abinda imuci yana yi hatta ko ba su suka ne akan sa insha Allah ta'ala zai samu Allah ya bashi ikon samun damun ya biyan su mai tambaya na gaba yace shin da gaske ne idan mutum ya rasa sallar la'asar a jam'i in ya rasa sallar la'asar a jam'i da gaske ne cewa wai duk abin da zai yi na aiki a wannan ranar ba a karba a wannan gaskiya ban taba sani ba wallahi ta'ala alam amma dai lallai mutum ya dage ya ringa samun sallar la'asar a jam'i in mutum ya rasa sallar la'asar a jam'i yayi asara mai girman gaske ko an karbi sauran ayyuka kai asarar da yayi tana da yawa wallahi ta'ala wai na ƙarshe yace yana tambaya ne cewa ya halatta mutum ya shaki inhaler yana azumi wannan tambayar na ga Aisha amsa ta a wannan masallaci da abunan ko kuma a cikin wannan jami'a din a irin wannan guraren karatu wadda mun yi tambaya an riga an yi bayani cewa likitoci mun tambaye su yadda inhaler take suka bayyana cewa ba abinci bane ba ruwa bane ba abinci bane kawai ita aikin ta shine bude kofofin iskan da ya toshe na mai wannan larura iya abin da inhaler take yi kenan tana bude kofofin iska da da suka toshe ba zai iya samun shan numfashi ba wanda take kawai mutum yake faruwa to don haka wannan a shari'ar musulunci babu abin da ya karya azumi a cikin wannan don haka mai asma don ya sheka inhaler azumin sa yana nan sai ci gaba da yi Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lafiya don haka zamu ci gaba da karatu daga inda aka tsaya aya ta 127 za mu tashi aya ta 128 cikin suratul A'raf muna fata Allah ya samu dace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala musa li qawmihi ista'inu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
الله سبحانه وتعالى yana bada bayanin abinda annabi Musa alayhi salam ya gaya wa al'ummarsa musamman as-sahara ada wadanda da su suka zo masu sihiri suke kokarin karawa da shi yanzu suka yi imani Allah ya tabbatar da digadigan su akan imani suka rinka bayanai masu muhimmanci wanda yake nuna karfin imani irin nasu babu ma tunanin duniya cikin harkar su sun maida al'amari ga Allah suka nemi agajin Allah akan tabbatar da su akan wannan imani to ganin cewa Fir'auna ya dau gaba da annabi Musa da duk wanda ya yi imani da shi to sai zamanto kasa ta musu kunci saboda asalin adawa da suke samu daga Fir'auna sai annabi Musa alaihi salam ya ce musu qala Musa liqaumihi Allah ya ce sai annabi Musa ya ce wa mutanensa ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah wasbiru ku yi haƙuri duk abin da zaka yi na addini in ka ganka kana kan daidai to nemi taimakon Allah ya tabbatar da kai akan daidai babban abu kuma wasbiru ku yi haƙuri duk abin da kuke jin cewa ake cewa haramun ne kai haƙuri kar ka yadda kai in an ce harkan mata shashanci haramun ne to kai haƙuri har sai Allah ya azurta ka da mata in an ce shaye-shaye na maye haramun ne kamar yadda shari'ar musulunci ta tabbatar kai haƙuri kar ka yadda ka sha domin kana haƙuri ne domin Allah in an ce sata kamar yadda ya tabbata cikin shari'ar musulunci haramun ne kai haƙuri kar ka yadda kai cin haramun haramun ne duk wata dukiya da ba ta halal ba kai haƙuri Allah zai iya azurta ka ta inda baka tsammani duk abin da aka ce maka cin hanci ne kai haƙuri ka kyale shi duk abin da aka ce maka ba daidai bane kai haƙuri ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah kuma sannan duk lokacin da kake kan addini ka ringa neman taimakon Allah ya Allah tabbatar da ni akan gaskiya kar ka dogara da cewa a mu yanzu mu ne masu gaskiya a mu yanzu mu ne daidai a duk mutane sun bata kar ka yadda da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah kaduwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi shiriya amma yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik don ka rinka neman taimakon Allah cikin dare ne in za ka yi magana gaban jama'a tun kafin ka zo kai ta addu'a ya Allah ka azurta ni da ikhlasi ya Allah ka sa na faɗi gaskiya ya Allah ka sa na yi aiki da abun da na faɗa kafin wani ya yi aiki haka mutane farko suke yi in sun karanta hadisi kafin su rubuta cikin littafin sai sun yi aiki da shi don kar mu faɗi abun da ba mu aiki da shi kuma kar ka ji abu an ce ma ba kyau ka kau da kai ka je kana yi duk abin da za ka yi ka tabbata kana neman taimakon Allah wannan shine harka da yake taimakon mutum akan gaskiya yasa annabi Musa alaihi salam ya ce mutanensa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku nemi agajin Allah baka tashi da asuba nemi agajin Allah ka koma mai tashi da asuba ka halarci sallar jami'i da asuba ko ana sanyi ko ana zafi ko ana ruwa duk halin da ake ciki nemi taimakon Allah ka zama tsayayye zuwa gurin karatu yin karatun alqur'ani yin ibada kana mai sakaci ba ka yin wannan wasu suna haddace alqur'ani kai ko izu ɗaya baka haddace ba ko ma ka tsaya nemi agajin Allah ka zama mai kokari ista'inu billahi wasbiru kuma ku yi haƙuri yau a ce wannan shine za a yi haka Allah ya ce a yi to ku yi haƙuri ku tsaya as-sabru anan akwai as-sabru an ma'asiyatillah haƙuri ga barin sabawa Allah akwai kuma as-sabru fi ta'atillah haƙuri daga bin Allah subhanahu cikin bin Allah subhanahu wataala a ce maka ikaza komai aka ce ayi to ki haƙuri ka ga cewa kai duk abin da aka ce a bari ki haƙuri ka ga cewa ka bari sannan kai haƙuri wajen mu'amalantar mutane kai haƙuri wajen mu'amalantar mutane kar ya zamanto mu'amalantar mutane kana yin ta bayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanada ba wayannan nau'o'i na haƙuri ka tabbatar kana gudanar da su gurgurdan yadda zaka iya yi ista'inu billahi wasbiru innal ardha lillahi yace ku sani kasa ta Allah ce ko da Fir'auna ya ci mutuncin ku ko Fir'auna ya yi muku duk abin da zai na adawa ku sani innal ardha lillahi kasa ta Allah ce kadai shi kadai yake mallakanta yurithuha man yasha'u min ibadi yana gadar da ita ga wanda yaga dama daga cikin bayinsa don haka in kun tsaya akan ka'idojinsa sai gadar muku da kasa ku sani kasa ta Allah ne ba ta Fir'auna bane wal'aqibatu lilmuttaqin kuma ku sani lalle karshen kwarai mallakan duniya ya zamanto mulki ya koma hannun mutanen kwarai wannan shine alƙawarin Allah subhanahu wataala Allah yayi alƙawari in kun tsaya akan gaskiya kuma kuka yi hakuri to Allah zai wanzar da ku zai mallakar muku da ƙasa za ku zama ku ne masu bara aji a bayan ƙasa amma kafin wannan sai kun yi hakuri sai kun nemi agajin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara fa ulaika humul fasiqun wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun Allah subhanahu wa ta'ala yayi alqawari wa wadanda wa'ada Allahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari ga wadanda suka yi imani daga cikin ku la yastakhlifannahum fil ardh zai abunan gadar da su akan kasa mana za su mai za su zama su ne masu fada a ji kamar takhlafa alladhina min qabli kamar yadda gadar da kasa ya mai da wadanda suke kafin su mutanen kwarai suka mai kasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye da shi kadai ne musulmi ranar da yake garu kira ya fito yazo gidansa shi kadai yana musulmi yayi imani da abin da Allah ya saukar masa ya gaya wa matarsa Khadija ta yi imani suka zama su biyu ya gaya wa mutanen gidansa su Ali ibn Abi Talib suka yi imani su Zaid ibn Haritha suka yi imani ya gaya wa babban abokinsa Abubakar Siddiq yayi imani su kadai ne su zama mu'minai a waje kam Abubakar Siddiq ne kawai sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a je a dawo sai da aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ranar fatahu makka dukkan mutanen kauyen da ya wulga da su sai sun fito suna daga yayayen su don su hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna lekawa suna hawa dishiya don su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa sun yi imani da shi sun yi imani da abin da Allah ya aika shi da shi don haka suna ganin sa wasu ko sun dunguma sun bi tawagarsa aka tafi aka je aka yi hijjatul wada cikin sama da mutane 120 ko 100 ko 70 bisa sabanin malamai wannan ke nuna cewa idan mutum yayi hakuri ran da yayi hakuri Annabi sallallahu alaihi wasallam har aka zo wannan gurin ba abunda wani yake aikatawa sai manzon Allah ya bada umarni tukuna ake aikatawa sai ya ce ayi kaza sannan ake yi sannan ya tsaya a gaban jama'a yana cewa Allah ya ce na isar muku da kaza da kaza da kaza kuma na isar muku hal ballan su ce ka isar ya rasulullah bala sannan ya ce Allahumma fashal yana daga yatsan sai yana cewa Allahumma fashal to kaga da yayi hakuri ya jure ya tsaya ya jajirce duk abun da ya kamata ya yi sabban da suka tsaya suka jajirce to sai aka wayi gari sai abun da suka ce shine yake yasa Allah subhanahu wataala yace wal aqibatu lil muttaqin shine kamar takhlafa alladhina min qablikum wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi tabalakum Allah zai ba ku damar yin addinin ku wanda ya yarda muku da shi addinin da ya yarda muku da shi ina Allah zai ba ku damar yin sa yadda kuke so yadda Allah yake so saboda mai kun yarda da Allah kun tsaya kun jure kun jajirce amma fa in ba ku jure ba kuka zabi haramu kuka zabi sakon Allah kuka zabi barna a bayan kasa to babu nasara babu fada a ji kullun za ku zama ku ne kaskantattu cikin al'umma domin Allah zai zare hannunsa daga harkokin ku saboda kun saba masa kun zabi duniya akan lahira kun zabi duniya akan abin da Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya saki duniya saki uku sahabbai suka kaurecewa duniya kaurecewa ba ina nufin ba sa ci ba sa sha ba a suna cin nama su koshi suna yin auratayya suna yin komai da komai na rayuwar duniya amma na halal ba sa yin na haram na halal kadai suka takaita da shi ba sa yin na haram to in kun tsaya akan wannan tafarki da suka yi wallahi za ku ci nasara in kun tsaya akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ci nasara da izinin Allah saboda haka wal aqibatu lil muttaqin sai suka ce qalu sai mutanen annabi Musa suka ce masa qalu suka ce wa sune banu Isra'ila
udina min qabli an ta'tiyana an cutar da tun kafin ka zo mu ne kaskantattu a cikin al'umma lokacin da fir'aun yake mulki mutanen banu Isra'ila sune aka rinka yanka ƴaƴan su maza amma kibtawa ƴan kabilan fir'auna ba a yi musu komai ba saboda an tabbata wanda zai zo ya rusa mulkin fir'auna daga cikin banu Isra'ila zai zo saboda aka rinka yanka ƴaƴa maza Allah kuma subhanahu wata'ala ya fito da annabi Musa a lokacin da ake tsakiyar yanka ƴaƴa maza don Allah ya nuna maka ikon sa Allah yana son ya jarrabi bayi su gane cewa babu abun da ya kamata a koma gare shi sai Allah su kuma koma ga Allah din su daina sabawa Allah su rinjaya gaba ɗaya zuwa ga Allah to Allah yana jin daɗin wannan al'amari sai ba su nasara kamar yadda yake faruwa da mu lokaci bayan lokaci idan ka duba a ƴan shekarun baya a ƴan watannin baya da shekarun baya ƴan kadan a cikin kasar nan al'umma sun sha wahala ta inda ba ta tsammani suka rasa rayukan ƴan uwansu su ma rayukan su ya zama abun tsoro ba inda mutum yake tafiya face yana cikin tsoro suka koma ga Allah suka tabbatar la malja wa la manja minallahi illa ilayhi lokacin da aka koma ga Allah yaro karami ne babba ne menene lokacin da ake gadi a masallatayya lokacin da in ana tafiya da an ga mutum da leda ko limami ne inda aka ganshi da leda sai an lura sosai an gane cewa eh limamin ne sanaki hakura sannan idan aka kira sallah to duk hanyoyin nan ba inda zaka samu hanya ka wuce ko ta ina an tsare sallah fa za a yi masallaci amma ina an tsare wanda zai zo sallah in dai ba dan anguwar bane in ya hango masu itatuwa a tsaye sai wuce kawai ya fata wannan sallah saboda me ana tsoron abin da zai faru yasa aka koma ga Allah mutane suka koma cikin hayyacin su suka koma cikin tunanin cewa kai ba makawa lalle illa su koma ga Allah to suka koma ga Allah da suka koma ga Allah sai Allah ya ce eh lalle wa'annan sun san babu mai cetar da su sai Allah to bari mu cece sai Allah ya sauko mana da rahama sai abin ya zama yayi sauki ya zama ba haka bane yanzu za a kira sallah kawai sai masallaci ba sai an yi irin na dama wannan iko ne daga Allah subhanahu wataala to haka banu Isra'ila suka kasance a zamanin fir'auna ana cutar da su ana azabtar da su ana musu dukkan nau'i na kaskanci a cikin wannan yanayin Allah ya aifar da annabi Musa alaihi salam lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta haife shi hankalinta tashe cikin tashin hankali da bala'i da fargaba da tsoro sai Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an arzi'i fa idza khifti alayhi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin kado ba da Allah ya tashi cewa inna radduhu ilayki saboda ita bata san Allah ba a lokacin bata san wahayi ba ita ba annabin Allah bace sai Allah ya magana da wani kalma mai karfi yace inna radduhu ilayki yanzu ko da Hausa mutum yake magana ya ce maka inna in akwai kalmar Hausa da zai ko shi yasa Larabci da Hausa sun yi bambanci ko Fulani akwai kai barbarci ko Fulani duk na san babu sai Turanci na akwai jawa a waje kafin na shigo in suna da shi su kawo inna raddu ilayki ko Bolawa ko ba wani mai yare da yake kawo wannan sai Allah ya mata magana da wata kalma da yake nuna cewa malamai suka ce Allah ya amfani da kalma ismiya inna radduhu ilayki lallai mu inji Allah malaika yake gaya mata wallahi tabbas ba ko kwanto ba shakka za mu dawo da shi gare ki jefa shi cikin kogi haka wannan tsoron a kashe shi ne fa take yi zaka ce ta dauke shi ta sa shi cikin akwati kuma ta dau akwatin din kogin da yake wucewa na Nil babban kogin nan ta jefa shi a ciki tana tsoron kara kai shi amma ta yi haka kuma sai Allah ya ce mata inna raddu ilayki kai bayan haka ma waja'iluhu min al-mursalin nan ma ba a ce inna narudduhu ilayki wa naj'aluhu min al-mursalin ba wannan kalmar in an yi amfani da su wannan fi'ilin ya yi sauki bai kai cewa inna radduhu ilayki waja'iluhu bai kai su karfi ba kina sai Allah ya amfani da kalmomi masu karfi don ta gane cewa danta zai dawo a irin wannan yanayin Allah ya sa aka aiki jira aka aiki annabi Musa aka fito da shi to shine sai banu Isra'ila suke kawo kuka zuwa gurin annabi Musa suka ce udina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu tun baka zo ba wa min ba'di ma ji'tana yanzu kuma gashi ka zo mun yi imani da kai muna tsammanin sauki sannan kuma gashi cuta bata bushe ba qala sai Allah ya ce musu annabi Musa yake musu asa rabbukum ayyuhlika aduwa ku sani wallahi tabbas ba kokanto ubangijin ku zai halakar da abokin gaban ku kuma bayan haka wayastakhlifakum fil ardh ubangijin ku zai sa ku mai kasa din ku zama ku ne masu fadaji amma sai dai inda matsalan take bayan zura kaifa ta'malu Allah kuma zai ga ya za ku lokacin da kuke cikin wani irin yanayi na tsoro yake muke cikin wani matsayi yanayi na tsoro a wannan kasar duk wani bala'i da tashin hankali ba mun ganshi wasu mu ko sun fi mu gani waɗanda aka yanka ƴaƴayensu a gaban su aka kashe ƴaƴayensu a gaban su mata aka kashe mazajen su a gaban su ƴaƴa aka kashe ubannin su a gaban su aka kashe uwayensu a gaban su mace tana tafiya ta aihu mai tana tafiya ta fadi nan ya zama karshen ta tare su waɗanda suka ga wannan ido da ido su suka ga abin da suka gani sannan mu ma mun ga abin da muka gani ana tsakiyar cewa gobe sallah an saki bomb a kasuwar Gombe yayi kata kata da naman mutane dangin mutum ba sa gane wannan wane duka wannan ya faru sannan aka yi addu'a sannan Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a aka canja muku yanayin ya zama wancan abin ya kushe cikin ikon Allah ba dabarar ku ba to yanzu kuma ga yanayi ga yunwa ga matsalan tattalin arziki ga matsala kala kala wa ya kawo wannan wa ya kawo wancan wa kuke jira yayi muku wannan to qalu udina shi yasa annabi Musa yake musu atarabukum ayyuhlika aduwakum da sannu Allah mahalicin ku zai kawar da abokin gaban ku ayyuhlika aduwakum ko ya harakar da ke zama baya duniya ko kuma a kawar da ke zama ba yana nan bai zai taiko mai ba abokin gaban ku ne amma ba ba a yi ta shi wayastakhlifakum fil ardh yasa naku ya zama shine wanda yake fada a ji shine shugaban fayanzura sai ya duba ya gani kaifa ta'maluna ya za ku yi za ku daina cin riba yanzu daga lokacin da Allah ya yi wancan musibar zuwa yau musulmai da suke cin riba sun daina musulmai da suke zinace zinace mafi yawa an yi an daina musulmai da suke shan giya an daina musulmai da suke kariya ake ɗebe dukiyar gwamnati a sanya ta mutum ya ɗebe da shi a raba da shi an daina cin hanci da ake rabawa a danne mai karamin karfi an daina shekaran jiya aka ce kasuwar Gombe gaba ɗaya an zagaya ba siga na sayarwa masu odan siga a kawo garin Gombe akwai wanda ba musulmi ba duk masu sai da siga a Gombe kai ni ban yi tsammani akwai shagon sai da siga a Gombe wanda ba na musulmi bane a kasuwar Gombe mai sai da siga wanda ba musulmi ba kai ban yi tsammani sai dai ina ƴan anguwanni kanana kanana kanan samu dan shago haka wanda ba musulmi ba yake sayarwa a cikin har da siga an daina wannan to shine asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu Allah zai iya kauda abokin gaban naku ya sa ku zama ku ne shugaba din shugaban kasan naku ne gwamnan naku ne sarki naku ne shiyamomi naku ne kaza naku ne fayanzura kayfa ta'malu sai duba ya gani me za ku yi Allah yayi naka yanzu saura ku me kuke yi yanzu me kuke yi da Allah ya canja muku yanayi ya sa muku abin da kuke so ya daura muku ya ce ku ne to yanzu ko me kuke yi an canja ne wanda ya saba cin mutunci abin cin amanar mai gidansa ya daina ne annabimanci an daina ne musulmai nake magana ba wanda ba musulmai ba musulmai sun daina annabimanci sun daina munafurci sun daina karerai sun daina hasada duk wannan ba mu daina ba ana nan kai ka ce ma karuwa yi to shi yasa Allah yana nan yana kallo yanzu shi Allah yayi naka amma ku sani rayuwar duniya gaba daya ba za ku taba cin nasara ba sai ku rike addinin Allah da gaske ba wai kawai fada da baki bane a sai an fada da aiki in ka fada kai aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fada kawai yayi mutane ba a ina aiki yake duk wani abu da aka yi umarni sai manzon Allah ya fara yi ake sallallahu alaihi wasallam haka mu mai da hankali asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu haka ga mu nan kowa ya je ya yi hisabi wa kansa hasibu anfusakum abun da kake yi in kai dalibin jami'a ne duba abun da kake yi me ya alakar ka da mata me ya alakar ka da abokananka me ya alakar ka da sabon Allah sauran sabon Allah da kake yi a matsayin ka na dalibin jami'a da Allah ya maka ni'ima ya canja maka tsoro ya dawo maka da aminci me kake yi yanzu in kai ma'aikacin jami'a ne waiwaya ka gani yaya aikin ofis ɗinka kana zuwa yadda ya kamata, kana yin ayyuka tsakaninka da Allah, sannan ya tsakaninka da gulmammaki, gulmace-gulmace da annabimanci, tsakaninka da iyalanka, tsakaninka da sauran mutane, ya ake ciki ka gyara. In kai malamin jami'a ne, yaya amanar koyarwa, kana yi yadda ya kamata, kana zuwa ka koyar darasin da aka ce ka koyar, kana ba da awoyin da aka ce ka yi a sati, kana yi waɗannan abubuwan, idan kana yi to yaya kuma sauran gulmace-gulmace da annamimanci da munafirci da sauran haƙoƙin da ba ka gyara. In kai mai mulki ne haka, ka duba ka gani yaya dukiyar talakawa, yaya abun yake, musulmai da suke rike da mukamai yaya matsayin abun yake, kashe mu raba ake yi koko danne kanana ake yi koko dai musulmai sun gyara, sun daina cewa a saya musu motocin miliyoyi kaza a lokacin da salarin waɗansu bayin Allah na can ƙasa, wani salarinsa 10,000, wani salarinsa 20,000 bai samu ya karɓa ba, ga watan Ramadana, ga gidansa da yunwa, ga marasa lafiya a gidansa, wani yana jira a saya masa motar miliyoyi kaza a matsayin wakilin al'umma da aka zaɓe shi kwanan nan, kuma musulmi ne. Ina muke? Asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Duk sai Allah ya mana hisabi, wanda duk ya danne dukiyar talakawa, ko da misalin kwayan allura wallahi yayi amfani da shi saboda ya fi karfin su, ofishin nasa ne yayi amfani da shi, malamai suka ce ko da misalin kwayan allura, kuma ko ya zo da hajji, ko ya zo da zakka, ko ya zo da umra, ko ya zo da sallah, ya zo da azumi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. باب ونموت لذي سامو داما أكم الأمة لذي سامو داما أكم باين الله يزوينا درانا ديموت أكو واني أبو دينا ها إنتي كودا مثالي اللوراني ندوت يتركوا يدني يقوي ya zama nasa ne mu kun talaka su yi amfani da shi, ko da ya zo da nau'in ibada wallahi sai Allah ya haramta masa shiga aljanna. Inji wanda baya ƙarya, inji wanda ya san Allah ya fi kowa sanin Allah, inji wanda ya fi kowa sanin tsayuwa ranar tashin alkiyama. Don haka wannan magana gaskiya ce, kuma wallahi haka take. Don haka musulmai a ji tsoron Allah, a gyara, a dawo daidai. In ka san ba za ka iya ba, sai ka taɓa dukiyar talakawa ka sauko daga wannan mukami, ka dawo cikin talakawa ya fi ma sauki. In ka ce za ka yi kuma, to ka yi da gaske. Mutumin da yake jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana jihadi, yana kashe kafirai, sai ga can ya kashe wani kafiri sai ya dau ganima na bargon wannan kafirin. Bargo ne mai launi, wasu malamai suna cewa ja, sai burge shi, da ya bashi sha'awa sai ya boye, bai kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai kawo an tara a cikin dukiyar ganima ba, ya ci gaba da yaki, ana ci gaba da yaki, kawai sai aka kashe shi shikenan. Lokacin da aka gama yaki, aka zo ana taro waɗanda suka yi shahada sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa in aka dago shi sai sabon shi rinka taya shi murna ya yi shahada. Aka dago wannan mutumin wanda ya boye bargo, dan bargo ne ba, ya boye kuma bai yi amfani da shi ba, kuma yaki yake a ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai sabon suna cewa wani ma ya yi shahada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Umar dan Khattab yake ba da labari radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalla ina lakinni ra'aytuhu fi an-nar, na ganshi a cikin wutar jahannama yanzu nan, fi burdatin gasha, saboda akwai wani dan bargo da ya dauke wanda ya kamata a kawo cikin baitul mali a raba jama'a kowa ya samu, sai ya koye bai kawo ba, gashi bai amfani da shi ba, bai kawo jama'a sun yi amfani da shi ba, amma yanzu haka gashi can ina ganin sa a cikin wutar jahannama. Me yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka san karewar kololuwa kenan, amma da ya koye bargo bai yi amfani da bargon ba, a gurin yayi ya aka kashe shi, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta cikin wutar jahannama. Yaushe mutane za su tsaya suna sabon Allah da gangan, suna tunanin za su samu rahamar Allah, sai murji'a su zo suna abun nan, ko kuma su dauka aqidar murji'a ba tare da sun sani ko ba su sani ba, to suna ce muku Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, ha kame da hankali Annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar wa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, amma yace maka la yadkhulul jannata namamun, waye ita shigar da namamun aljanna, babu shi. To saboda haka ame da hankali, wannan aiki da muke ta faɗa na ayyuka miyagu da muke yi ko jama'a musulmai suke yi wallahi idan ba a daina ba fa kar mu dauka tatsuniya muke alqur'ani muke fassarawa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke kawa saboda kar mu zama muna taruwa kawai muna jin abu kamar labarai sannan mu tashi ba mu aiki kowa in ya kama gaban sa ran da ya ga wata dukiya ta haramu sai manta da abin da ya ji sai manta da abin da ya fada sai manta da abin da aka abunda in an ce a zo a raba shikenan sai a zo a raba wallahi mu ji tsoron Allah ko an raba da kai ko miliyan nawa kake da shi ko biliyan nawa kake da shi wata rana sai ka mutu ka bar su in ba su kare sun bar ka ba kai zaka mutu ka bar su to ka tuna ranar da zaka mutu wanda zai mutu shi yake sanin cewa lalle Allah shine Allah ranar da babu dawowa wanda ya je aka binne shi a kabari kafin a sa mutum cikin kabarin sa ana ajiyar shi a gindin kabari ana gyarawa za a sa shi a lokacin mutum yake sanin waye shi a lokacin mutum yake sanin makomar da zai koma zaka ku gyara makomar ku kafin lokaci ya kure kowa yayi ta kansa dukan mu nan kowa aikin kansa yake yi ba wanda yake wa wani ba wanda yake wa wani ba wanda yake wa iyayensa ko yayansa ko matansa ko iyalansa ina abinda kai shine naka zaka Allah ya zuwa ido yana kallon mu me za mu yi zaka mu dage mu yi abinda ya dace Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya ce na'am
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna haqiqa mun kama mutanen fir'auna bis sinina da shekaru na yunwa aka jarrabe su da yunwa a gani za su gyara ko ba za su gyara ba wa naqasin min as-samarati aka jarrabe su da tauyewan ƴaƴan itatuwa malamai suka ce kamar da al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce akan samu bishiyar dibino da ɗaya kawai tayi a shekara da ɗaya ba bishiyar dibino gaba daya a zagaya wata anguwa sai a samu wata bishiyar dibino ita ma ɗaya ɗaya tai gona guda gaba ɗaya sai a samu ɗan abin da aka samo bayan an girbe bai wuce mutum ɗaya ba zai iya cin abinci ranar wannan lokacin ba haka aka jarrabe su wa naqasin min as-samarati Allah ya musu wannan ne la'allahum yadhakkarun ko zai sa su wa'azantu tashin farashin kaya a rayuwarmu a yau yunwa da ta shafi da yawa daga cikin jama'a yanayi mai kunci da ya shafi da yawa daga cikin jama'a in an rasa salari masu daukan salarin ma ba za su samu akan lokaci ba wannan duka jarrabawa ne daga Allah subhanahu wataala me yasa ake wannan jarrabawan la'allahum yadhakkarun ko za mu wa'azantu ko za mu gane mu koma ga Allah Allah ce fa idza ja'atuhum alhasanat duk lokacin da abu mai kyau ya zo musu abu mai dadi ya zo musu arziki da walwala ya zo musu suka samu jin dadi kowa ya sayi mota kowa ya gina gida kowa ya sayi TV ya sa a gidansa wancan ya sayi ya dinka sabuwar riga wancan yayi kaza qalu lana hadhi tazrinka ta kai sabba ai ni ma'aikacin university ne ba ku sani ba ai ni lecturer ne tunda na gama BSc kawai shikenan na samu mota na samu kaza mutum ba zai mai da wannan al'amarin arzikin zuwa ga Allah ba zai mai da wannan al'amarin arzikin zuwa ga shugaban kasa ba zai mai da wannan al'amarin na arzikin zuwa ga gwamna ba zai mai da shi zuwa ga sarkin garin su ba a sai sai lana hadhi ai kawai wallahi tunda na abu nan dinan da aka dauke ni da na samu scholarship da na shiga na zama member a committee kaza ai ni wallahi shi yasa wannan naji dadin karanta engineering ai naji dadin kaza qalu lana hadhi wa in tusibhum sayi'atun amma in mummunan abu ya same su kuma babu sanari akan lokaci babu kaza akan lokaci yabayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su rinka mai da al'amarin suna jingina ga cewa Musa ne ai cewa dama mulkin wani kam ai dama haka yake ba ku taba bi ba ya taba mulki a baya ai wannan lokacin ma haka yake ya bayyaru bi Musa wa man ma'ahu wallahi kuma da hankali kar ku rasa tauhidin kuma da hankali kar ku rasa aqida kuma da hankali kar ku raba tsakanin ku da Allah subhanahu wa ta'ala ku duba alqur'ani kaman yau ya sauka shi yasa in zaka fassara ha wannan ayoyin alqur'ani ake fassara su a cikin mutane so ya ku duba al'amura yanzu wannan fasara to wani ya fasara mu din ba haka zai fasara ba fa idza ja'atkum alhasanatu qalu lana hadhi in dadi yazo a ce haba ani tunda na zama abuna shi yasa na tura yaro na wallahi ya je wannan coaching baka ga ba yanzu ba ni da matsala gaba daya yanzu shi yayi aure da kansa shi yayi kaza da kansa kuma haka bane haka mutane su ce amma wa in tusibum sayi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu annabin Allah annabi Musa yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu yana cewa a ai dan ba wannan ai kaza kaza ne wallahi kar ku yadda ku yi wasa da tauhidi duk abin da ya faru daga Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya faɗa cikin suratul nisa idan kyakkyawa abu ya same su da su yi ai mu wannan namu ne kaza 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 amma in mummuna ne ba hadi min indik Allah sai kul kullum min indillah so da ka komai jarrabawa ne a jarraba ku a gani dada wanda kuke tsammanin yanzu da kuke cikin yunwa rashin salari rashin kaza na jarrabawa to kafin yazo kuma da ake kashe ku ake kaza shi kuma nawayi yanzu kuma da Allah ya jarrabe ku da yunwa ai dadin ma sabo ne kuka yi kuka saki hanyar Allah Allah ya jarrabe ku kuka dauka cewa duk abin da kuke tsammani na canji kuka dauka ba zai yiwu ba kamar yadda ake tsammanin ba za a iya aifan annabi Musa ya rayu duk wani da namiji da banu Isra'ila za su aifa ba zai rayu ba Allah ya nuna musu cewa ina Allah da ikon sa za a aifi annabi Musa ko da aka aifi annabi Musa ba wai koye shi aka yi a wani gida ba a Allah ya ce a jefa shi a kogi da aka jefa shi a kogin ba wasu bane suka tsince shi aka tafi da shi wata kasa ba gidan Fir'auna ne suka zo suka tsince shi kuma gurin Fir'auna aka dawo da shi ko Fir'auna ne ya rene shi duba ikon Allah saboda haka wannan duk Allah yake so yayi amfani da su ya canja wani yanayi zuwa yanayi to su wadancan din ne za a yi amfani da su su canja yanayi kuma zo a tubume su ta wannan shine sunnar Allah haka take kullun ku fahimci ayoyin Allah kar ku rinka dora wani abu akan wani abu ko ku rinka canfi ko ku rinka canfe canfe ko ku rinka cewa kaza in ka canfa abu sai ya faru in ka je gaban Allah kuma baka da tauhidi saboda haka ku ji tsoron Allah ku gyara akida ku gyara tauhidi ku zamanto mutanen kwarai ku koma ga Allah wallahi Allah mai iko ne cikin saukar da farashin kaya cikin kasa da kiftawan ido amma ku koma ga Allah ku koma ga Allah wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatana alayhim barakatun minas sama barakatun minas sama'i wal ardi ma walakin kadzabu kaduwa saboda haka mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in tusibum sayi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu din mummuna ya same su kuma ba kaza ga yunwa ga kunci ga yanayin rayuwa yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai ga mutane sun zo suna canfe canfe suna jingina abun ga annabi Musa da wanda suke tare da shi Allah ya ce ala innama ta'iruhum inda Allah ku sani innama ta'iruhum al-hafiz ibn kathir yace masa'ibahum wato abunan musibun duk da suke samun mutane min wato inda Allah a gurin Allah suke shi yasa daga cikin tabi'ai mufassirai kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir yace inda Allah shine min ibalillah wato daga gurin Allah suke tawwa in kaga an yi yunwa daga gurin Allah ne ka bincika me ya faru aka yi yunwa abin da ya kamata kenan ka gane me ya faru aka yi yunwa an sake hanyar Allah ne ka duba abin da ake na cin riba ka duba yadda masu kuɗi suke iya yanke wani abu na kayan masarufi da mutane suke bukatuwa zuwa gare shi musamman siga a watan Ramadan a ce wai a yanke shi a kasuwa gaba ɗaya ya kare wasu kuma suna da shi sun boye suna jiran yayi kuɗi yayi kuɗi yayi kuɗi su fito su sayar wallahi ko sun sayar arzikin da Allah ya sa za su yi da sun hakura da sun samu wannan arzikin amma yanzu sun dau nauyi akan su sun dora za su je su samu Allah ko a duniya da wuya su ji daɗi ba su ji daɗin wannan arzikin ba watakila Allah ya jarrabe su da wani ciwo ai ta yawo kasashen waje a je wancan kasan a dawo a je wancan kasan a dawo a je wancan kasan a dawo ko mutum Allah ya jarrabe shi da tsawon shekaru yana nan a kwance ga ƴaƴanka suna abin da suke ga dama da dukiyar suna masha amma wasu daga cikin su amma ko bai sai komai ba kuma yana nan bai mutu ba kuma Allah bai dauransa ba ga yunwa ga ciwo ya dame shi ya rasa me ya faru tina ran da aka yi meeting da kai cewa a yanki ciga a kasuwa tina wannan rana wannan ba aikin alkhairi bane musulman kwarai ba aikin su bane wannan bai kamata su yi wannan ba a lokacin da ake fuskantar wata mai algurma kada Saudi Arabia ta ga abun mamaki miliyoniya ta kasar Saudiya manya-manyan shaguna da suke da su yanzu ana ba da discount a kayayyaki wasu kuma suna nan sun ci ko motoci yanzu daidai irin yanzu da zaka je baki masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yadda manya-manyan millionaires suke kashe miliyoyin kudi ana ba da abincin iftar ga wanda suka yi azumi kaga an turo yara kanana iyayen suna can suna gyara gurin yara kanana yaro karami yana kama hannunka yana cewa afdir mana dan Allah zo ka sha ruwa yau kawai don Allah kai hakuri kai akwai wanda in ka sha ruwa a gurin sa sai ya baka riyal goma kyauta wai don gobe ka dawo a lokacin da wasu musu kuma suna nan wai suna meeting ana yanke siga a kasuwa saboda azumi ya zo ana wani irin musiba ne wani irin lalacewa ne ina imani yake yauci ake tsammani ci gaba wai mutum mai kwanciyar kabari yake wannan aiki mai kwanciyar kabari saboda ka ji tsoron Allah wallahi duk bala'in da muke ciki yawanci mu muka jawo kanmu mu muka jawo kanmu idan mun gyara Allah a shirye yake inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafara bi an'ami Allah fazaqa Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yas'alun kana shine ayoyin alqur'ani ga sunan da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fada an saukar da alqur'ani sama da shekara 1400 amma suna magana da mu kamar mu ne a yau ake saukarwa ya kamata mu gyara mu koma alqur'ani daidai yake da kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lam sai dai mafi yawa daga cikin mutane la ya'lamuna ba sa sani kowa ya duba kowa ya kan rayuwar duniya sai magana ai ta maganganu ai ta maganganu ku rage maganganu kar a rinka yawan maganganu na sharri kar mu rinka yi wa kanmu addu'a mummuna mu rinka fadin alkhairi wa kanmu a rinka wa'azi mutane su gane gaskiya Allah ta mu dace na'am
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
وقالوا سكتي مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين sukace duk abun da kake jin zaka zo mana da shi ya Musa na ayoyi litasharana kun za zamani annabi Musa sihiri ya ci komai karfi to sai suna ga abun da yake musu din kamar sihiri ne suna ga kamar shirin sihiri yake musu sukace to duk abun da kake jin zaka zo mana da shi na ayoyi litasharana biha don ka sihirce mu da su don ka iya tsaye da hankalin mu kuma sanan sihir yana iya daukan ma'ana a lugha kuma da malamai suka ce sihir shine alalin hankalin mutum daga wani abu zuwa wani abu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil kalami la sihra mutum zai iya zuwa yana magana a gabanka har ya iya dauke hankalinka ka dawo zuwa ga abin da yake gaya maka ya kuma tusa abin da yake gaya maka cikin zuciyarka to akwai waɗanda Allah ya musu baiwa da irin wannan saboda haka cikin bayani mai bayani aka iya samun dauke hankali to shine suke cewa mahama ta tina bihi min ayatin duk abin da kake jin zaka zo mana da shi na aya litasharana biha don ka dauke hankalin mu da shi ko don ka dauke hankalin mu da su kuma na hamlaka bi mu'mini mu ba za mu yi imani da kai ba ta kare wa bijire wake da a ce za su ce da ka in ka zo mana da ayar da kaza ce wanda muka tabbatar gaskiya ne to nan za mu yi imani da kai da suka yanke cewa duk abin da kake jin zaka zo mana da shi na ayoyi ko yaya suke ba za mu yi imani da kai ba za mu gana ta kare ke to wannan shine rashin adalci na kololuwa kace a in dai wani ne ai duk kaza 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 ni kawai ba za mu a duk kaza kaza a ina wannan ba adalci bane ka saurara ka faɗi gaskiya inda gaskiya take kuma sannan a gyara aqida a kula da aqida kar yanayi ko talauci ya raba mutum da tauhidi duk abun da yake da haƙƙin Allah ne ka kula ka bashi kar ka dau wani abu sai wani mutum ya sa maka talauci ko kuma kaza ya sa maka ka lura da wannan dauki cewa zunubin kai saka cikin gunji Allah subhanahu wa ta'ala ya mu gani idan muna rayuwa lokaci na gaba insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace wallahi ta'ala ala
Bismillahirrahmanirrahim.
fama da iyalinsa rashin lafiya, Allah ya baka lafiya. Wanda suke fama da yaransu gaskiya akwai jarrabawa cikin haka, muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo musu sauri. Allah kuma ya kare zuriyarmu daga irin waɗannan yanayi, kuma Allah subhanahu wataala ya kare zuriyarmu da zuriyar musulmai baki ɗaya. Su kuma wannan jarrabawa da suka fada, Allah subhanahu wataala ya kawo musu ɗauki, Allah ya ba su sauki a cikin wannan yanayi. Waɗanda duk suka turo buƙatan addu'a a gurin bayin Allah, muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya musu buƙatunsu na alkhairi. Wanda suke jarrabawa ne ko waye, Allah subhanahu wataala ya ba su nasara. Waɗanda suke ma'aikata, Allah subhanahu wataala ya ƙara musu ƙarfin gwiwa a cikin ayyukansu. Sannan kuma Allah subhanahu wataala ya azurta mu da riƙo da amana ba tare da ƙece da iyaka ba. Dukkan shugabanninmu Allah subhanahu wataala ya taimake su akan abin da zai zama adalci. Marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Gabaninmu da ba su da lafiya, Allah ya azurta su da lafiya. Wanda suke abuna gudanar da mulki, Allah subhanahu wataala ya ba su ikon yin adalci a cikin ayyukan da suke yi. Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a yanayin da ake ciki a wannan ƙasa tamu. Hauhawan farashin kaya, Allah ya kawo mana saukinsa. Hai abuna rashin kuncin rayuwa da ƙarancin tattalin arziki, Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki. Allah ya ba mu ikon gyara ayyukanmu da muke yi na zunubi. Allah ya ba mu ikon gyarawa ya samu zo masu biyayya gare shi. Allah ya nesanta mu daga sha'awan haramun. Allah subhanahu wataala ya nesanta mu da haramun, ya nesanta mu daga sha'awanta. Allah ya azurta mu da halal ta inda ba mu tsammani. Allah ya azurta mu da qana'a ta inda ba mu tsammani. Allah ya azurta mu da qana'a cikin abin da ya azurta mu da shi na arziki. Allah ya saukar da albarka a rayuwarmu. Allah ya saukar da albarka a gidajenmu. Allah ya saukar da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki ɗaya. Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ya tabbatar da digadiganmu bisa shiriya da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gafarta wa iyayenmu, ya gafarta musu zunubansu, ya hada mu da su cikin jannatul firdaus. Abinda Allah ya raba a wannan ini mai albarka na Ramadan,
na yantawa ko gafara ko rahama Allah subhanahu wataala ya samu na daga cikin da suka samu babbar rabo Allah ya hada mu da iyayen mu cikin yantawa da zuriyar mu da iyalan mu da ƴan uwan mu Allah ya tsunduma mu cikin aljannar firdaus Allah ya gafarta mana ayyukan mu Allah ya sa cikin wannan wata mai albarka muna daga cikin wanda Allah zai yanta su Allahumma aati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar fi hadha al-yawm al-mubarak in hadha ash-shahr al-mubarak innaka ala kulli shay'in qadir ya rabb al-alamin ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram akwai bawan Allah wanda ma'aikaci a wannan jami'a wanda ya samu matsala na faduwa ya samu abune burdewa a kashin zakunkumi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta dukkan bayin Allah waɗanda suke kwance a asibiti ƴan uwan mu musulmai ko kuma suke kwance a gida da jinya daban-daban Allah ya basu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala iyayen mu wanda suke raye Allah ya musu ƙarfin gwiwa ya tabbatar da mu bisa imani da mu da su in rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ya daura rayuwar mu cikin imani duk wanda ke fama da kuncin rayuwa da yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mana asiri ta inda ba mu tsammani Allahumma sur auratina wa amin rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina يا رب العالمين اللهم فرزق اللهم ألبس إمامنا لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام هذه بالباس رب الناس وفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء ما يزاجه سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا في ميزان حسناتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Hey, wait a minute.